Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanya ne tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
To, Murtala, shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano garawakin mutane akalla 87 a wani katin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. Haka kuma za a ji cewa kasar Pakistan ta ce asusun bada lamari na duniya ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto al'ummar kasar da ke fama da yunwa.
To, bayan kun sha labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni kan hubbasar da ake yi a fagen yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasashen Najeriya da makwabciyarta jamhuriyar Nijar.
A kowane lokaci zaka ji mutane suna magana, wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai, me suke yi da shi ne? Har wai zuwa suka cewa ma wai sayarwa muke yi.
To, sai a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin. To, amma kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki. Haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis tare da yaba wa kungiyar NATO ta Finland. Jadawalin Biden ya haɗa da gana ta daban tare da shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto kafin babban taron da ya haɗa da Prime Minister Sweden Ulf Kristersson da Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen da Prime Minister Ireland Katrin Jacobsdottir. Ana sa ran ajandar taron kolin Amurka da Arewacin Amurka zai haɗa tattaunawa kan sauyin yanayi, haɗin gwiwar tsaro da fasahohi masu zuwa nan gaba. Ƙasashen Finland da Sweden sun nemi shiga ƙungiyar NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a bara. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano garawakin mutane akalla 87 a wani ƙatin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. Sanarwar da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar ta ce waɗanda suka mutun sun haɗa da 'yan ƙabilar Masalit, kuma an gano garawakin a wajen birnin Ganina. Sanarwar ta ce an tilasta mutanen yankin su binne garawakin ne tsakanin ranar 20 ga watan Yuni zuwa 21 ga watan Yuni. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai ƙwararren hujjoji da ke nuna cewa ƙungiyar agajin gaggawa ta Sudan, wato ƙungiyar 'yan sa-kai ta Sudan Rapid Support Force ce da ke da alhakin hakan. Koriya ta Arewa ta ce ta tabbatar da harba makamanta na baya-bayan ne shine gwaji na biyu na samun makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi. Hausan 18 tana mai cewa za ta ƙara irin rikon, wato za ta nuna ƙarara irin rikon tsakanin kashi da sojan Amurka sabi a zirin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya halarci kaddamarwar da safiyar, ya kuma yi gargaɗin hare-haren soja masu ƙarfi. Har sai da 'yan mulkin mallaka na Amurka da masu cin amana na Koriya ta Kudu sun yi da rashin kunyarsu a kan Pyongyang, a cewar kafa yaɗa labarai ta KCNA a yau Alhamis. Rahoton ya ƙara da cewa yankin na cikin wani yanayi na rikicin nukiliya da ya wuce zamanin yaƙin cacar baka, inda ya bada misali da tura wani jirgin ruwa mai sarrafa makamashin nukiliya da Amurka ta yi zuwa Koriya ta Kudu da kuma wani katon kaddamar da makaman nukiliya ƙasashen ƙawance.
To, an jima kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A wani mataki na ƙara jaddada shirin yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma, Hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ƙona wasu miyagun ƙwayoyi da kayan maye na miliyoyin naira da ta kama. Daga Sokoto, wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Duk da yake har yanzu ana samun yaɗuwar miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma a Najeriya, hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ita ma ta kasance tsaye ƙaumin wajen ganin cewa an samu raguwar yaɗuwarsu.
Our success in arresting about 32,000 drug offenders, including 35 bay runs,
Darakta kenan mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da wanda ake tuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaƙi da sharar sifar mai kwayoyi ta ƙasa Josephine Ruth Obi wadda ta maganta da yawun shugaban hukumar Muhammad Bubu Marwa ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammuli da kayan maye da yawan su ya kai 32,000 kuma daga cikin su akwai gaggan diloli guda 35 ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan 6,300 ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai fadin kadada 852 a matakin jihohin Najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani da mai a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin kasar hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da 25,000 da kiyasin kudin su kan iya kai miliyan nairori to ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a Komandan hukumar a Sokoto Muhammad Iro Adamu yana mai cewa
a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai me suke yi da shi ne har wani ma suka yi suka cewa ma wai sayarwa muke yi to a yau irin wannan abun da muka shine mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu bane wato idan dai mun kama abu mu dauka kawai mu ce zamu je mu kona sai an bi ka'ida ka'idan nan shine kaman kotu ta bada izini akan a kona wannan abubuwa a yau din nan kun gani mun kona kwayuka mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo ton 25
masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaki da sha da safarin miyagun kwayoyi na fargabar cewa kan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kadan daga cikin wadanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasarar kama su ba kamar da Danura Abdullahi Attajiri ke cewa
kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shayi kuwa za a tsura ido a sa ado addiba irin abubuwan da kake suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka kammai sai kila 10 ko 20 sun wuce
hukumar yaki da sharar sifar miyagun kwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai bukatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka a cewar komandan ta a Sokoto
wato irin wannan yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi ba wai hurumin NDLA bane kawai ka gane jama'a kowa dole a hada karfi da karfi a yaki wannan abu to in bamu hadin ba hada karfi da karfi ba to abun nan fa zai addabe mu dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa angon su da kuma inda suka gani in ba haka ba ba inda zamu yi mu yaki wannan abubuwa ba za a same mu ko ina ba ba za a ce NDLA muna ko ina ba dole ko abun da muke kira intelligence
shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmuwar da ya kamata a ce sun bayar domin ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala akan hakan ne ma gwamnatin jihar Sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan harkokin mulki yace gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaki da sharar sifar miyagun kwayoyi domin ceto jama'a ta daga fadawa cikin wannan mummunar dabi'ar masu fafatuka dai a wannan haujin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa yayi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar dabi'a ta kwankwadar miyagun kwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da hakan kan haifarwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Pakistan ta ce asusun mara lamani na duniya IMF ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa. Ministan kudi Ishaq Dar ne ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu ba da lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka Pakistan wajen magance matsalar biyan kudaden da take fama da shi da kuma kauce yiwuwar gazawa. Asusun na IMF ya faɗi jiya Laraba cewa sauran dala biliyan 1.8 za a yi amfani da su a tsawon lokacin da shirin zai yi kuma za a rarraba shi cikin watanni 9. Kuma za a yi bita sau biyu a kowane wata. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin gana da babban jami'in diplomasiyyar ƙasar China Wang Yi a yau Alhamis a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ƙasar Indonesia. Blinken da Wang sun gana a watan da ya gabata a birnin Beijing a wani bangare na ƙoƙarin gwamnatin Biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta kai ziyara birnin Beijing a makon da ya gabata kuma a mako mai zuwa daga ranar 16 zuwa 19 ga watan Yuli John Kerry manzo na musamman na Amurka zai kai ziyara ƙasar China kan harkokin yanayi. Blinken da Wang suna halartar taron tattaunawar Asian a Jakarta. Haka ma ministan harkokin Rasha Sergey Lavrov Daga ƙarshe mai yiwa ne a kawo ƙarshen cutar kanjamau wannan da shekarar 2030 idan ƙasashe sun nuna aniyar siyasa ta zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar da dokokin da ba na nuna wariya ba, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis. A cikin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 39 a duniya suna ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau a cewar UNAID. Shirin AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙwayar cutar HIV na iya komawa zuwa AIDS, wato kanjamau, idan ba a kula da ita ba. Muna da mafita idan muka bi jagorancin kasashen da suka kulla kyawawan kudirin siyasa na sanya mutane a gaba da saka hannun jari a shirye-shiryen rigakafin cutar kanjamau da ke da tushe, in ji UNAID a wani rahoto da aka buga a yau Alhamis.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har yanzu kuma muna nan kan yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi, inda a jamhuriyar Nijar sojojin da ke sintiri a jihar Doso da ke iyaka da jihar Tawa suka kama wata mota da aka makare ta da ɗimbin haramtattun ƙwayoyi. Wani nasara da ya ta haifar da jinjina da yabawa ga jami'an tsaron daga hukumomi da al'ummar jihar waɗanda ke fama da ƙalubalen tsaro da akasari ake dangantawa da shan waɗannan miyagun ƙwayoyin. Daga birnin Kwanne ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako.
A rundunar sojoji ta bataliyar a gali mai lamba 7 ce da ke aikin sintiri na tsaro a karkarar Kogolo a ƙarƙashin Sajan Chief Ibrahim Sadu a cikin da'irar Doso a jamhuriyar Nijar ta yi wani ɓarkeken kamun wata mota liƙe da miyagun ƙwayoyi da adadinsu ya kai 241,500 bisa hanyar zuwa babban birnin Yamai. To ne dai hukumomin wannan jihar da ke iyaka da jihar Tawa suka kai wa jami'an tsaro da suka yi wannan kokarin jinjina ta musamman. Abubakar Albashir shi ne gwamnan jihar Doso a lokacin karrama jami'an tsaron.
Babban kamun da sojawa suka yi wanda ya kumshi mugun ƙwayoyi wanda sun kumshi birik 55 na ƙwayar da ake cema shambur ediyar da pake 483 na diazepam wanda suka kumshi ƙwaya kusan 241,000. Ne muke ce da sunan shugaban kasa girma Alhaji Bazoum Mohamed da sunan gwamnati gaba ɗaya muna ƙara jinjina ma wannan sojawan namu, kuma muna ba su kusari masu aikin su na kowa da kwantata da kawo zaman lafiya cikin ƙasa. Muna kira gare su kuma su ƙara halkawa saboda wanga irin ta'addanci wannan na ƙwaya yana da babban illa bisa lahiya da zaman lahiya da rayuwa mutanen ƙasar.
A lokacin da yake ɗaukar magana a wurin taron na kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman, muƙaddashin babban alƙali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babban kotun Doso a cikin halshen turancin Faransa cewa da Ibrahim Diolombe yana mai cewa tun shekara ta 1999 ne jamhuriyar Nijar ta yi kukan kura don toshe dukkan wata kaba ta shigowa da ma fataucin miyagun ƙwayoyi, kuma yanzu haka na rage ga al'ummar da ta kawo nata gudunmuwa wajen bayyanawa askarawan jamhuriyar Nijar ire-iren miyagun iya da ke irin wannan sana'ar ta hanyar kwarmata musu labarai.
Et de sécurité dans la dénonciation et tous les faits de ce genre.
Su dai mutanen da suka kurdo da wannan ƙwayar a lokacin da ake duba motar su pick up mai lambar Yamai sun sulale ta hanyar yankawa a cikin takare kusancewa jihar Doso da ke iyaka da ƙasar Benin. Ta koma ɗaya daga cikin wuraren da masu safarar ƙwayoyi suka koma suna ketawa da ita, walau ko don kanta babban birnin Yamai ko kuma shiga da ita ko a hanya ko kuma ta ruwa zuwa ƙasar Benin don sulalewa da ita ta teku zuwa ƙasashen Turai da masu sauran ƙasashe na duniya inda farashin ta ke ci gaba da hauhawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma goma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. A sati biyu da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya tattauna akan awon ciki da ma irin illolin da ke tattare da rashin yin sa a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. A wannan makon za mu yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci domin lafiyarta da na jaririn da ke cikin cikinta. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin wasu 'yan jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar kan mahimmancin awon ciki a wurin su.
Awon ciki gaskiya yana da mahimmanci ga mace, don kina bincika lafiyarki da ta jaririnki, ka san lafiyar da ke gare ki, mace da jaririn da ke cikin ciki. Amma sakala akwai wasu mata da sai su yi kwance, sai watanni sun kai sa'annan su ta yi awo. Tun wata uku ya kamata a ce mace za ta yi awon ciki, kenan su likitoci sun san lokacin da za su ce maka ka dawo wani wata, ka dawo wani kuma ana ce maka sati biyu ko ku wata biyu ka dawo kai awo. Kuma tun yawanci ma yanzu awo in dai ba wani examen ba za kai, akwai sauki cikin yake nan, ba ka tsajiran sai an ce maka ma ka tahi.
Awon ciki yana da muhimmanci ga iya mace duka, yana da muhimmanci sosai, yana da kyau kula da danki da ke da kanki da lahiyar shikinku gaba daya. Ni lahiya ta lau wallahi wata uku kuma na ta yi awo, yana da kyau mace ta yi awo wata uku. Wata mace tana da ciki kafin wata uku tana ta samun matsala, wata kuma sai ta wuce wata uku, yanzu kai ya waye kenan, kai tsaye ka wata uku nan ka ta yi a maka awo. In ma baka ta yi ba likitoci wata uku nan ka wuce, wata sun ka ta yi suna yin hada su ce ai ka wuce lokacin awo wata uku, baka zo aka maka awo ba.
To awon mata dai da muke zuwa yana da mahimmanci, dan dai in kana zuwa awo ana ganin danka, in ya karu in ya rage dukkan ana gani. In kana da lahiya, in cikinka na lahiya, lau sun sani suna hada mu. In kuma baya da lahiya suna gaya masu ci cikin nan lalle akwai matsala. Dauki nan ko ai kaga muhimmancin shi, tunda in ba lahiya an tarbi magani tun da wuri ko an gaba ka lahiya. In kuma lahiya ka lokaci gaba da awon ka duk wata zuwa wata ka tai ka siyo ma awon ka ka dawo. Ko maganin nan da ake baka na karin jini, kaga in kana shan shi baka samu matsalar jini, in kana shan shi baka samu matsalar jini wurin aihuwa, saboda wani bi yawanci wurin aihuwa ana samu matsalar jini. To in ka tsaye dai ka shashi yanda suka ce maka shashi dai, gaskiya ana dacewa ba a samu matsala.
Zuwa awo abu ne mai muhimmanci kwarai, tun ma kai haihuwar mu ma ana zuwa awo, dan ko awo yana da muhimmanci. Bisa ga bangaren haraka awan nan ne ake gano mace in tana da wata matsala, sai a gano. In ko aka zamuna haka nan ba awan nan, to shi ke sanyawa sai ka ga wata matsala. Gashi ma ana awan ma kana ganin mahiyawanci, sai ga ana kwasa mutane mace dan abu da ya samu rishin kiyayewa, likitoci abu suke ga masa kiyayewa, sai ga an kai su ana. Kuma duk wannan abu fa hudubobin da likitoci da suka musu basu bu ba, shike kawon ga hoshin fa. Mun san komai daga Allah ne. Don Allah ya baki juna biyu, ki aiki da ƙarfin mijinki, ki lissahi da mijinki, kuma kake azami laruri wanda ya wuce ƙarfin shi. Saboda Allah kaga nan wurin mata ba su da lissahi, nan akwai mace da sai ta azama ka abin da baka da shi, saboda tana da wannan juna biyu. Sannan kai kuma namiji, kake kwance gaba matarka tana da juna biyu, kace ba ka dan taimaka mata dan wani abu na kwade da sauransu. Akwai mutane wani sai su kwance gaba madalla daidai ƙarfinka, ke kuma ki hakuri bisa ga yadda yayi miki bakin ƙarfin shi. Nan wurin kowa na da laifi, amma ya kamata kowa ya makai ne adalci. Katta ga wani gida ana sayo mu mace na mun shika 10 shika 20 ai gida kaza ana kaza, in yaso miki lalla 50 ko 40 gare shi ya hakuri.
Sunana Malam Aski bakin Ikwal Madrasa Maida Mahmuda Maradi. Alhamdulillah awo yana da muhimmanci mana, duk wanda ke da hankali ya san kulawa da lahiya shine gaba ga komai. Kenan in mace ba ta zuwa awo, kenan kai namiji ka ce mi in ta zo da wata matsala ka ce gaga, kenan dole in mace tana da matsala kenan sai an tayi likita a gane. Kenan tana zuwa awon nan ana iya gano wata illa ko ga cikinta ko kuma gare ta kanta. Kenan kaga ana zuwa awo tasirin shi kenan yana da muhimmanci.
Me kuke fahimta game da mata masu juna biyu?
Kenan in mace tana da juna biyu kenan ai kaga canjin yanayi ne take samu mai yawa, ba kala guda ba. Kenan tana yi wata ce a ita ruwan ma za su masu yi, kaga ruwan sai suna mata illa a gashi, kin da ku inda tana juna biyu kenan. Amma in tace su take sosai a mata hikimar to wanci ba dan wani abu dan lahi ki kiyaye shan ruwan nan masu sanyi saboda abin da ke cikin cikin ki.
Ni sunana Isaka a matsayin ka na magidanci duk lokacin da aka ce mata kana da juna biyu ka ganga wasu abubuwa na sauyawa irin cuce-cuce da rashin lafiya da sauransu wanda baka san da su ba a sanda. Yana da kyau a ce ana kula da ita zuwa likita domin diba wannan karuwa da aka samu tunda kowa na murna da aka yi shi a yawa. Kai kanka abu ne mai murna mai jin daɗi gare ka a ce mata ka tana juna biyu to ta kan shiga cikin irin kwamukan mai irin na yaron ciki.
Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar Sarki a jihar Maradi ta yi mana bayani akan irin nau'ikan abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci a hirarsu da Mansur Sani. Kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Mace tana son in tana da ciki gaskiya a taimaka mata da abincin da ke kara mata jini da kuzari a jikinta. Kamar ka diba duk abin da ke sa jini ke rishin afar kamar wani miyan kuka wani mai ake ce mishi da suna nama kamar kiyi aka wani anta daidai gwargwado ba a ci aza ciki ne guda ba a ce ta samu anta ta samu nama ta samu kiyi ta samu wake ta samu a cikin waɗanda abin da aka zana ma dai ko kaɗan-kaɗan ta kukusula ta same su. Za ta ji daɗi saboda mai dan shika musu kamata kuzari a jikinta. Mace mai ciki tana da bukata sosai a neman iri-iri rich and fair. Tana son rich and protein duk abin da ka san dai mutum da ɗan adam na ci mace mai ciki ya kamata a ce an kamata su. Inan namiji in kai ta in kwai ka samu kaɗan a kamata shi in ka samu ɗan wani ɗan ki yi kamata in wata an ta ka samu kamata ke kanki madam in tashi kina aikin gani miya kuka ke miya kuka ga tana ko ina samu wani zogale duk abin da kika san zai kara maka jini da kace ki ya mashi ya kamata a ce kin same shi kin ci shi kamar zaka dauki na kasa ga tan mara in ba a samu komai akwai shi wanda ya zama legim akwai shi.
To akwai lokacin da mata idan suna da juna biyu suke fama da shan yaji ko tashi ko kuma tanka akwai wani illa a tattare da shi ko kuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mata su rinka yawan ci a lokacin da suke dauke da ciki ko juna biyu?
Kowa san illa tashi saboda tashi in kika ci shi wannan zai zo miki wurin ba haya za ki sha matsala a kaɗan-kaɗan kina yi har ya kai wurin nakuda shi ke ganin wata mace wallahi sai gama sai ta gane saboda me ta ci tashi har ya kai kamar ya zo ga tagashinta ya zama mata wani kamar illa dole ne wuri ya saki kenan nakuda ta zama samu matsala har ya kai ki samu kwaso ga wurin kashinki kenan ka gani aiki abu bai ba tashi ai bai daɗi kowa san da lahiya kamar ka kare tashi balle ba kan lahiya tunda tashi ka gani sa estoma mace mai ciki kuma estoma ka gani bai mata ba ko.
To major yawan amfani da kankara ko kuma glass da muke kiran shi nan yana tattare da wata illa ko ko shi ma ya ne matsayin shi
ruwa dai ne yanzu shan su ba sai ta sha su ruwan da za a cha gano za sa ta yi majina kware hakan gaba haika tana tari saboda ba a son mace mai ciki ta yi tari da wuri bakin ma'aiwa na iya budewa da wuri ma'aiwa na iya tsagewa a gani ko shi yasa ba mu son mace mai ciki ta sha ruwan glass sosai amma dai kamar irin wannan dai gwalgwado ya ruwa dai su ba sanyi su ba zanyi ba dai kina ke su amma irin wannan a samu glass ana tamna kullun kina likita kina tari bai yi ga mace mai ciki tunda nan kake ganin mace ma'aiwa ta tsage a ce mace na zuba da ruwa tunda hunkurin tarin nan shi zai sa ma'aiwa ta tsage sai an ce da wuri mace ciki ina zuba da ruwa kenan da wuri ruchir premature ake cewa na membrane su ana saranta da ake ci shi mace mai ciki mace ta ciki ai kuwa san kwade gare ta mana to mace tana ciki a ci wannan ai ba za a gajiya da ita ba saboda ni sai a riba a gani satana za ta kawo ta sabon duniya kuma za ta kawo karuwa a cikin gida kenan namiji ga a ce a gashi da ita kan gaga ne kamar cikin abubuwan da kamata a ce kadan ka ana samun su ba ci asa ai kullum sai miji ya bankaro miki kaza ko kuma leda cike da anta ko kuma kwaye ciki miki leda ka miki ki canye ko miki ce mishi to ko ina jiro a daidai gwargwado abin da ya samu sai ka miki amma dai ya kamata shi da kanshi ya san abubuwan da kamata masu umarni aka samu kamar kwana biyu shi da kanshi kana gani tana zamani mace mai ciki abin tausayi ce in ka zo ka samu illa ce mata amshi dan aka samu alanci hakan ne za a yi tai ba ci za a yi haka na mu haka hin ma buke zo ka yake awo ma kudin za a tattara a sai rago kin canye kan ga tun daga nan kenan dai a rinka yi aika da danka da dan dai to madalla
basu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiyar uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na Mansur Sani, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hauwa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijal da Aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Watakal ƙarshe da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijal. Suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu miƙa saƙonmu ga gwamnatin jihar Niger a jiha a Najeriya, inda muke roƙon gwamnatin ta jihar Niger da ta yi wa Allah ta gyara mana hanyarmu ta Rijau zuwa Kwantagora da babban asibitinmu na Magajiya da gidan rediyonmu na Ɗan Rimi da wutar NEPA da ta yi mana layar zana tun cikin watan azumi. Suka ce a ƙarshe muna addu'a Allah ya ba da ikon yi. Sai sako na gaba wanda shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Abbas na Farare da Idi Boris Magattai. Suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku isar da saƙonmu ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na tayin murna ga shugabancin ƙungiyar ECOWAS da ya samu, da fatan zai yi amfani da wannan dama wajen zaƙulo hanyoyi na inganta rayuwar talakawan ƙasashen da ke ƙungiyar ta ECOWAS da kaucewa mulkin kama karya. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Adamu A. Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanusi Madattai da Magaran da Isa Jikan Mai Saje Turo. Suka ce salam VOA Hausa, mu ma ga mun shigo da saƙonmu a wannan kafa mai albarka, inda muke son a miƙa mana saƙon kira ga gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu, cewa ya kamata a fito da wata hanya wanda za ta taimaka wa al'umma talaka ya samu sauki, wato kamar a fito da wani tsari da za a riƙa sai da abinci ga talakawa cikin farashi mai sauki, saboda a halin yanzu gaskiya talakawa suna cikin wuya, wuyar ta yi wuya yadda wasu ma ba sa iya samun abin da za su ci a tsawon yini. Da fatan Allah ya shiga lamarin.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis tare da yaba kungiyar NATO ta Finland. Jadawalin Biden ya haɗa da ganawa ta daban tare da shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto kafin babban taron da ya haɗa da Prime Minister Sweden Ulf Kristersson. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawawwakin mutane aƙalla 87 a wani ƙatar rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. Sanarwar da ofishin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce waɗanda suka mutu sun haɗa da 'yan ƙabilar Masalit, kuma an gano gawawwakin a wajen birnin Ganina. Koriya ta Arewa ta tabbatar da harba makamanta na baya-bayan nan shine gwaji na biyu na sabon makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi. Hwasong-18 tana mai cewa za ta ƙara, wato za ta nuna ƙarar irin rukun tsakanin kashi da sojan Amurka saɓi a zirin. Gasar Pakistan ta ce asusun bada lamani na duniya ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa. Ministan kuɗi Ishaq Dan ne ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu bada lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka Pakistan wajen magance matsalar biyan kuɗaɗen da ke take fama da shi da kuma kaucewa yiwuwar gazawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken na shirin gana da babban jami'in diplomasiyyar ƙasar China Wang Yi a yau Alhamis a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya a ƙasar Indonesia. Blinken da Wang sun gana a watan da ya gabata a birnin Beijing a wani ɓangare na ƙoƙarin da gwamnatin Biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. Sannan kuma can idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 na dare kenan agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya ce ya gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kale Nashwan. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.